بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yammacin Asabar 3 ga watan Rabi'ul Akhir, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1441, daidai da 30 ga watan November shekarar miladiya ta 2019. Wannan shine kasad na 234 cikin jerin girkusan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi, wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam rahimahullah. Littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, da al'adunsa, da tsarin rayuwarsa, da bayani akan yadda ya hulɗa da jama'a. Malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim al-Jawziyya akan wannan aiki musamman, lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya, inda ya je kasar Makka don aikin hajji, nesa da iyalansa, nesa da littafansa. Allah ya saka mashi alkhairi. Za mu tashi a inda malamai yake cewa faslun fi qatli Ka'ab ibn al-Ashraf. Wannan gaba za ta bada labarin tarihin kashi Ka'ab ibn al-Ashraf. Wannan kissa wadda al-Imam al-Bukhari da sauran malamai sun fitar da ita, haka al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin sa Dalailun Nubuwa da Ibn Hisham da Ibn Sa'd da al-Imam al-Waqidi, dukkan su a cikin littafin su sun bada wannan labari. Malam yace kana wa kana rajulan min al-Yahudi, shi watin Ka'ab ibn al-Ashraf ya kasance wani mutum ne cikin Yahudawa. An bada labari kamar yadda al-Baladuri ya kawo a cikin Ansabul Ashraf cewa asalin baban shi shi al-Ashraf din Balarabe ne daga cikin kabilar Banu Nabhan, wasu Larabawa ne daga cikin jinsin Tsayawa a cikin Larabawa. Wannan shine sai ya kisan kai a cikin garin su, sai ya gudu. Da ya gudu sai ya zo ya shiga cikin Yahudawan garin Madina a Banu Nadir, ya samu zumunta da su ta hanyar muhalafa, har kuma suka girmama shi. Daga baya har suka bashi auren wata mata mai suna Aqila bintu Abi Huqayq, wanda ita ce ta haifan mishi wannan da mai suna Ka'ab dan gidan shi al-Ashraf. Naka sai zama ta bangaren babansa, yana da ma alaka da Larabawa, mahaifiyarsa ita ce ba Yahudiya. Duk da yake wasu malaman tarihi suna ganin wannan magana akwai tantama akan ta musamman ta fuskar lura da cewa su Yahudawa suna da ka'ida ta at-tamayuz, ba sa yadda su cakuɗa jinsin su da kowa, da kuma kasancewar a ce wanda ma suka ba din ya gudo ne kamar dan gudun hijira ko mai neman mafaka, ba wai ya zo ne a matsayin babba mai daraja ba, a'a yayi laifi ne sannan ya gudu ya gogo su. Yana da wuya a ce sun iya bashi ya, amma dai haka aka bada labari a cikin wannan tarihi. Ya kasance mawaki ne, ya iya waka ta Larabci, yana da arziki, yana daga cikin mutane wanda ake ganin girman su saboda zurfin tunanin su da jarintakar su da kasancewar su manya a cikin su waɗannan Yahudawa. To wannan mutum kamar yadda zamu zo mu ji labarin, shine ya samu kanshi a cikin halin yin munafurci da halin karya alƙawari da kokarin kawo musulunci tangarda, abinda ya ja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada dama aka kashe shi. Wa kana rajulan min al-yahudi wa ummuhu min bani an-nadir, uwarsa daga cikin Yahudawan Banu Nadir take. Wa kana shadidal adha li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, ya kasance yana tsananta cutarwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama, musamman bayan abin da ya faru na yakin Badar. Bayan da aka yakin Badar, Ka'ab ibn al-Ashraf ya tashi takanas ta Kano, ya tafi garin Makka, ya ji da niyyar ya musu kamar ka ce ta'aziyya kenan, ko ya musu jaje akan abin da ya faru. Da ya ji ya rera waƙoƙi wanda suke nuni zuwa ga yana taya su bakin ciki da alhini, Ibn Hisham ya kawo duka ɗaukacin waƙoƙin wanda akwai wata kifara da tahanat riha, tahanat riha badarin, tahanat riha badarin limahlaki ahliha, wani zance makamanci haka, tahanat riha badarin bi mahlaki ahliha, wai injin da aka tuka a Badar ya nike rayukan waɗannan mutane, yayi waka wadda ta harzika su, ta sa musu damuwa har aka yi ta kuka a inda yayi waka. To daga nan kuma sai waka ta samu karbuwa, kowa yana rera ta, a cikin ta akwai aibata musulmai da musulunci, da nuna wa waɗannan kafirai na Makka cewa ya kamata a hadu, a hada ai maganin su Muhammadu, wato sai Annabi kenan sallallahu alaihi wasallam. To a lokacin har su kansu Qurayshawa, kamar da labarin ya nuna, sai suka yi tantamar gaskiyar wannan mutum, suka ga a wannan fa ba Yahudi ne, a bisa abin da suka sani na kankanin jahilcin su, shine da shi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun fi kusa, ta fuskar kowa na da littafi da aka yi wahayi. Sai suka ce mishi, to da addinin mu, da addinin Muhammadu wanne fi maka? Shine Allah yake ba da labari cewa alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi, akan shi aka ce wannan aya ta sauka, yu'minuna bijibti wa taguti wa yaquluna lil ladina ashraku haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Da shi Allah yake wannan magana, wanda aka ba su wani rabo na littafi, wato a taura kenan, amma kuma sun yi imani da gumaka da dagutai, kuma har suna ce mushrikai ku kunfi waɗannan mu'minan zama akan shari'a. Don haka yace addinukum khairun min dini Muhammad, suka ce mushi limaza, ce li annahu dinun hadis, ai shi addinin shi sabo ne. Aka ce a wata riwaya aka ce har sai da yema lata da kuzza su juda, dan dai nuna musu cewa yana alliance da su saboda tsabaragen hikidu da yake wa musulunci, kuma yana daga cikin Laraba Yahudawa guda uku kuntuna ma ambata a baya, waɗanda suka je suka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi na ƙuri, da shi da Huyayyu bin Ahqab da ɗayan da kuma su ne suke gaya wa Qurayshawa, ku je ku tambaye shi kaza, idan ya faɗa muku sake cewa kaza. Ta haka ya daɗe ana shirya makirci da taimakonsa ga musulunci. To da ya je wannan waƙoƙin a ƙasar Makka ya dawo, to daga nan sai fai fara tarurruka da mutane irin shi wanda suke maƙiya addini, masu neman kawo tangarɗa. Aikinsa kullum zagi da aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Na'am. To bayan dawowar shi Makka, amin Madina, shi Ka'ab ibn al-Ashraf sai ya dosa yin tarurruka da kokarin kawo tangarɗa ga musulmai da Annabi sallallahu alaihi wasallama, da kuma cin mutuncin musulmai, musamman mata, waɗanda ya dinga yin waƙoƙi yana yi musu tashbibi, wato yana yi musu gazali. Akwai wata mata da aka ce sunanta Ummul Fadli, yana mata waƙa yana cewa arahilun anta lam tahlul bi manqabati wa tarikun anta Ummul Fadli bil harami, yana sakin baki akan mataye na muminai, yana zagin musulunci, yana aibata musulunci a waka. To waɗannan abubuwa su ne yake yi. فلما كانت وقعت بدر وكان شديدا الاذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم, yana da tsananin cutarwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wasallama. Falamma kanat waqa'at badr dhahaba ila makkah, yayin da aka yakin Badar sai ya tafi garin Makkah. Waja'ala yu'allibu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, yadi wa kana yushabbibu fi ash'arihi bi nisa'i sahaba, ya kasance a waƙoƙin shi yana yin gazali, yana ambaton matan sahabbai, ambato na wulakantawa da nuna cewa yana musu kwarkwasa. Falamma kanat waqa'atu badrin, yayin da aka yakin Badar, zahaba ila Makka, sai ya tafi Makka. Waja'ala yu'allibu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ala almu'minina, ya dosa zuga mutanen Makka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana zuga su akan su daufansa akan mu'minai. Thumma raja ila almadinati ala tilka alhal, ya dawo Madina ya ci gaba da irin wannan mummunan hali nashi. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, sai manzon Allah ya ce, man li Ka'ab ibn al-Ashraf, wa zai mini maganin Ka'ab dan Ashraf. فإنه قد آذى الله ورسوله يا تشوتر ده الله يا تشوتر ده منزل الله صلى الله عليه وسلم فانتدب له محمد بن مسلمة أكوي ببن صحابي محمد بن مسلمة رضي الله عنه سي أمسى ومنزل الله صلى الله عليه وسلم ونبك أتى يتشي منزل الله كان سوني كشيشي منزل الله يتشي وعباد بن بشير وشي مالا محمد بن مسلمة da abokansa cikin sahabbai Abbad ibn Bishr da Abu Na'ila wanda Abu Na'ila sunan shi wasmuhu Silkan bin Salama sunan shi kenan Silkan ibn Salama radiyallahu anhu wa huwa aku Ka'ab min ar-Rabaa yana da zumunta ɗan uwantaka tsakanin shi da Ka'ab sun sha nono guda wal Harith ibn Aus da Harith ibn Aus shine mutum na hudu wa Abu Abs ibn Jabri sai kuma Abu Abs ibn Jabr wadannan mutane guda biyu su suka dauki wannan dawainiya wa adina lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yaqulu ma sha'u min kalamin yakhda'unahu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama Ka'ab ne ya roka amin shi Muhammad ibn Maslama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina so kai mini izini na fadin maganar da nake ganin za ta taimake ni ko da za ta zama a zahirinta wata magana ce mummuna kamar ƙarya ko yaudara ko wani abu da zama aibata musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama yayi wannan shine yake faɗa anan cewa annabi ya ba su dama su yaudare shi shi Ka'ab ibn al-Ashraf saboda yanzu halin yaki ake tsakanin shi da musulmai kuma halin yaki al-harbu khud'a yaki akwai dabara a cikin sa shine a cikin littafin Izatul Lahfan ibn Qayyim al-Jawziyya din nan dai rahimahullahu yake bayani cewa khud'a ta kasu gida yaudara ko dabara iri biyu ce akwai madhmuma irin wanda Allah ya ce yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhu suna yaudara Allah Allah yana mai musu yaudara su to wannan abun zargi ce hukumo take abun yabo wanda aka yi ta domin kawo musulunci wani gyara ko daukaka kamar yadda ya faru ana wato kamar irin wannan kuma kuma da ya faru da wani sahabi zamu ga mutum magana akan shi anan gaba insha Allah kadan wanda annabi bashi dama shi ma yaje makka yaje ya ba su labari ya musu tauriya cewa domin ya samu ya fito da dukiyarsa ba san ya musulunta ba yace musu yana so ya hada dukiya ne zai je sai ganima ta musulmai wadanda aka ci nasara akan su a yakin Ahzab alhalin ba a ci nasara akan su aka fara murna kafirai suka fara murna a makka musulmai kuma daga cikin mustada'afina wanda suke cikin makka suka shiga cikin damuwa da kunci shi dai samu ya sula da fito da dukiyarsa to haka wannan ma ibnu qayyim ya buga misali da shi a can cikin igasul lahfan da cewa irin wannan yaudarar ta halasta mai kyau ce fa zahabu ilayhi fi laylatin muqmira sai suka tafi zuwa ga shi Ka'ab ibn al-Ashraf suka je gidan shi a cikin wani dare wanda yake da farin wata wato cikin dare irin wanda wata yayi kwanakin haske su suka je dama yana da gida ne katangagge irin abinda suke cewa al-hisan kama a ce wani wata kal'a ce ko wani gida ne mai katanga ne da kai kake tsammanin gida wanda yake da ko anguwa take da security da katanga da masu gadi irin yadda suke a wancan zamanin su suka je gurin sa suka yi magana da shi wa shayyahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila baqi'il garqad annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu rakiya har zuwa bakin makabarta ta baqi'ul garqad wannan makabarta ta madina falamman tahu ilaihi yayin da suka isa inda yake shi Ka'ab ibn al-Ashraf din qaddamu silkan ibn salama ilaihi sai suka gabatar da silkan wanda yake dan uwansa ne sun sha nono daya shi ya fara masa magana فأظهر له موافقته على الانحراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا مشي kamar su ma sun zo ne su shawara da shi suna da nufin za su karkace su ba tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya su akai washaka ilaihi daiqa hali yayi mishi kuka akan cewa ai yana cikin kuncin talauci kuma gashi an daura musu haraji an daura musu sadaka da kaza da kaza har yake ce musu ai na san cewa dama za ku kosa da shi wannan mutumin dama na san cewa za ku kosa da shi fa kallamahu yayi magana da shi an yabi ahu ta'amahu a asu asabahu ta'ama ya roke shi akan cewa suna so ne ya sayan musu da abinci amma ba su da kuɗi za su karba ne bashi wayur wayarhanunahu silahahu za su bashi wato makaman su a matsayin jingina har sai sun biya kudin wannan abinci da cewa yi su bashi wato ƴaƴan su suka ce a ba zai mu baka ƴaƴa ba za a musu gori suka ce to sai ce to ka su yace to su bashi mata su ce a muka baka matan mu kai mutun ne mai daraja wata fuska biyu aka fassara wannan ko dai zama kafi karfin irin wannan matan ko kuma cewa idan matan mu suka zo hannunka ba za su dawo wajen mu da karke ya yadda akan cewa za su bashi makami yaga cewa to ai wannan ma babbar kamu ne yayi a ce za a bashi makamai fa ajabahum ila zalika sai yadda da su akan haka waraja silkanu ila ashabi wannan bawan Allah sahabi silkan ibnu salama ya koma gun abokan nasa fa akhbarahum ya ba su labari fa atawhu fa kharaja ilaihim min hisnihi suka zo daga baya cikin dare suka same shi dama sun yi mahada da shi cewa za mu zo lokaci kaza da aka zo ana kwalla mishi kira ya jiyo kiran ya tashi zai fita matar shi take ce mishi ina zaka je yace ai nayi baki ne tace to ina jin kanshin jini yace a ai wani ne fa dan uwana kaman tayi hasashe tayi tunanin cewa za iya kashe shi fa tamashau suka fara tafiya da shi suna tafiya suna taki da shi dama kuma an ce ya sako tarare haka mai kanshi kamar da riwaya ta cikin Bukhari saboda ya kwana ne a gun wata amaryar shi ita wannan mata din sai har suke ce mishi kai wannan tarare naka yana da kanshi yace ai tahti imra'atun min atari nisa'i yathriba ai ina da wata mata ne da take karkashi na tafi duk matan garin nan iya hada tarare da shi ne har suke kama kanshi suna shinshinawa suna jin kanshin tararen dama Muhammad ibn Maslama ya riga ya gaya musu cewa idan nace kule misali ko kuma kuka je akwai ta alama da zai musu da zaran na rike kanshi haka kotu shikenan ku jahaza shi ku karasa shi fa wada'u alaihi sifahu sai suka zo suka danna mushi ta kubba gaba daya suka kashe shi lokaci guda wa wada'a Muhammadun ibn Maslama mihwalan Muhammad dan Maslama ya sanya ainihin wato wata ga yawo jini na wuce mikwal ita ce karamar wuka ce haka kankanuwa mai kaifi wadda take ana sanya ta kana ma'ahu fi sunnatihi tana jikin mararsa ai wuta wuka ce kankanuwa wadda suke sokawa tsakanin wando da jiki jikin mutum ko kwarjalle haka wadda ta abin nan ce ta fada ce yadda ko da an hada jiki da mutum zaka iya fidda ita ka kwaci kanka ko kuma ko da takobinka ta fadi ko ta samu wani matsala sukan saka ta haka a gaban daidai cibiyar su shine sunna wato mara fa qatalahu Muhammad dan Maslama ya kashe shi wa saha aduwullahi sayhatan shadida afza'at man hawlahu wannan kafiri yayi wani ƙara mai tsanani wanda duk mutanen da ke kewaye wajen sai da suka furgita wa auqadun nirana suka fara kunna fitilun su suna tunanin me ke faruwa waja alwafad hatta qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min akhir al-layl wadannan sahabbai suka dawo cikin daren nan suka iso inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a ƙarshen dare wato can ƙarshen dare kenan wa huwa qa'imun yusalli yana cikin sallah kafin asubahi wajriha al-harith ibn aus bi ba'di suji ashabi al-harith ibn aus ya ji ciwo da wani yanki na wato wani makami daga cikin makaman abokan shi ya taba shi ji masa ciwo fatafala alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya mishi tofi akan wannan ciwo fa bari'a ciwon ya warke fa adina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qatli man wujida min al-yahudi li naqdihim adihi wa muharabatihim Allah wa rasuluhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bada dama aka kashe sauran yahudawa wadanda aka same su a tare da shi wanda aka same su a cikin wannan harka ta karya alƙawari da kokarin yakan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin shahararru wanda aka kashe baya ga wannan akwai Abu Rafi Abdullah ibn Abi al-Huqayq wanda shi ma kissar kashe shi tana cikin Bukhari wanda jagoran wannan tawaga shi kuma shine Abdullah ibn Atiq radiyallahu anhu wanda shi ma irin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi umarni cewa aje a kashe wannan kafiri mai suna Abu Rafi Abdullah ibn Abi al-Huqayq wanda suka tafi suka je shi ma zaka ga da kanshi yana bada labari a cikin Bukhari shi Abdullah ibn Atiq cewa da suka je suka tarar da wannan katangaggen gari ko anguwa tana cikin tsaro mai karfi akwai security sosai daga sai je bakin kofar garin ana ta shiga ana fita ya samu yayi kamar yana tsuguno ne ko yana biyan wata bukata har zuwa lokacin da aka yi sheda aka ce duk wanda yake sai shiga za a kulle gate misali lokacin kulle gate yayi karfe 6 na dare ko karfe 10 ko wane ne ce ko wanda yake so ya shigo to ya shigo za a kulle kofa kikenan ya lullaba jikin shi ya shiga ya samu yace na samu wuri na buya a cikin wata makwantar dabbobi inda ake daura jakuna anan na buya har sai da dare yayi dare sai na tashi na je dama naga inda mai gadin kofar yake rataye makullan naje na ciro makullan yace haka na dinga bude kofa bayan kofa duk wanda na bude na shiga sai na kulle kaina ta baya na bude wannan na shiga sai na kulle kaina ta baya su kuma abokan tafiyar sai yace musu su jira shi tukunna shi ne je ya karasa wannan aiki yace sai da naje inda yake na tarar da shi ana ta fira a majalisarsa saboda babban mutum ne ana zuwa fira a majalisarsa yace haka na sake buya sai da gama firar nan gaba daya aka watsa nazo na ganshi nazo na same shi cikin duhu yana kwance a gankanin matansa sai da na kira sunan shi ya amsa dan kan naje na caka wani makami wanda ba shi bane yace da na kira sunan shi ya amsa sai na nufi daidai wajen a cikin duhu naje na buga mishi makami yace falam yasna shay'an wannan makamin da na buga mai ne kashe shi ba haka sai na sake zuwa na sake buya sai da aka wasu mintuna na sake zuwa sai na canza murya nazo kamar ina nufin taimakon shi nace ma fa alabika ya abarafi me ke da sabon kai sai ce ai dazun nan ne wani ji mun rauni yace nan ma na ƙara buga mishi makami bai mutu ba sai a karo na uku yace da na dawo sai na tada shi ya kwanta ya rubda ciki ciki shine na dirmu za mu shi wuka a gadan baya sai da na ji kashi yana karyewa na tabbatar ta ratsa har cikin katifa da yake yace sannan na furkita na fita da sauri naje ina kokarin taka mata takala in sauka to anan ne ya fada har ya kare kafa shi haka ya dinga jan jiki ya ja jiki har ya je samu wata makoya ya tsaya yace ba zan bar garin ba sai naji a tabbacin an yi sanarwar ya mutu haka sai da asuba ta yi yaji masu shela sun zo suna shela cewa inni an a ilaikum fulan wani ya mutu to sannan ya ja ya saki jan jiki ya fice daga wannan hisnu din yaje samu abokan shi din can da ko da ya ce musu su tafi su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bushara to yaje tarar da su akan hanya suka karasa tare da manzo tare zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce miƙe kafaka shine annabi ya mishi addu'a kafa ta warke nan take wannan shi ma yana cikin sahih bukhari ɗaya daga cikin waɗannan muyagun kafiran ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada dama cewa a kashe su to akwai mas'aloli da malamai suka tattauna da yawa akan wannan hadisi da iskaliya da ke cikin sa tun daga kan malamai na musulunci da kuma malamai batattu mustashriqun kowa da maganganun da suke akai a takeice bari mu ji waɗannan bayanai a takeice haka kamar yadda malamai suke ta faɗan su akwai mas'ala ta farko shine akwai fawaid waɗanda malamai suka fitar game da wannan kissa ta kashe Ka'ab ibn Malik Ka'ab ibn al-Ashraf mun dai ji kamar yadda na ambata tun farko cewa Allah ya saukar da ayoyi a kansa kamar fadin Allah alam tara alladhina utu nasiba min al-kitabi yu'minuna bi jibti wa taghuti wa yaquluna lil ladina kafaru da zan ce ashrafu am mun gyara jazakumullahu khairan kafaru ne alladhina lil ladina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila da kuma fadin Allah cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wannan ma Allah yana bashi amsa ne shi da abokan kafircinsa da suke cewa nahnu abnaullahi wa ahibba'u wai su ƴaƴan Allah ne kuma ababan kauna ne su a wurin Allah shine sai Allah ya musu da martani cewa inda gaske ne ku yi fatan gamuwa da Allah ku yi fatan mutuwa wannan kafiri ya kasance kamar yadda muka ambata da shi ake kira duk wata mummunan makankashiya da duk wani makirci da kokarin kawo musulunci tarnaki zaka same shi a gaba gaba da yin wannan abu a inda har yaje ya hada kai da kafiran Makka da sauransu to daga cikin abinda malamai suka kalla wajen wannan kissa akwai bayani akan halaccin ƙarya a yaki jawazul kadhibi fil harbi halaccin yin ƙarya a cikin halin yaki wacce ta taimakawa musulmai akan samun nasara ko wargaza kafirai ko tsorata su ko sanya musu rudani a tsakankanin su a inda zamu ga wannan shine inda Muhammad dan Maslama da yaje yake cewa Ka'ab da suka je suna ce mishi ai wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tsananta musu wannan mutumi namu ya tsananta mana ya cika mana haraji ko kuma ya zama ma ba nan ne asalin istidalan ba ce musu da annabi ku je na halasta muku duk abin da kuka ga ya dace ku fara da haka shi kanshi Imam Bukhari ya mata babi a cikin sayyidin sababul kadhib fil harb ya kawo wannan hadisi da Imam An-Nasa'i da shi ma ya kawo a cikin al-kubra babul rukhsati fil kadhib fil harb shi ma kai kawo babin da ke bayani akan sassauci da akai cewa za a yi ƙarya a wajen yaki a cikin sunan din shi ta Imam An-Nasa'i ba kubra ba mustaba haka Imam Al-Baihaqi a cikin as-sunan al-kabir nashi shi ma yayi babu yake cewa babu ma haruma alaihi min kha'ilatil a'yuni duna al-makidati fil harb babun da ke bayani akan abin da aka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na kha'inatul a'yun wato ido na ha'inci amma kuma banda al-makidatu fil harb banda yin makirci a yaki wannan an halasta mishi salawatullahi wa salamuhu alaihi to sai malami suka ce maganganu akan shin wai ƙaryar ana nufin ƙarya ne da ka sani fadan abin da ba haka yake ba kai tsaye koko tauriya ko magana take mai harshen damo malamai wasu sun karkata zuwa ga cewa magana ce mai harshen damo aka halasta a yi kamar yadda anan din ma Ibn Hajar ya kokarin fassara waɗannan maganganu da cewa maganganu ne ba wai tsabaragen ƙarya ba eh da gaske ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya matsa musu amma akan mene akan su yi aikin kirki don su tsira a lahira to irin wannan suke nufi na fata mun gane wannan amma su a wajen Hanafiya kamar yadda yake cikin Ad-Durrul Mukhtar suka ce al-kadhibu mubahun li ihya'i haqqihi wa daf'i adh-dhulmi an nafsi ya halasta ayi ƙarya dan kare haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma mutum ya ƙarya dan kare kanshi da kare kanshi daga zalunci suka ce ya halasta haka kamar yadda na ambata al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar da yazo a cikin Fathul Bari yake cewa walladhi yadhharu annahu lam yaqa'a minhum fi ma qaluhu bi shay'in min al-kadhibi aslan wannan abin da suka faɗa ba wai ƙarya ce keke da keke suka faɗa ba wa jami'u ma sadara minhum talwihun kama sabaka gabaki daya abin da suka faɗa wato talwihi ne magana ce take mai harshen mai kama da ƙarya lakin tarjama bidhalika liqauli muhammad ibn maslama amma sayyidina al-imam al-bukhari ya kawo shi da yace al-kadhib babul kadhib fil harbi saboda fadan maganar da yayi wannan tarjuma saboda lura da maganar Muhammad dan Maslama da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idzan li an aqula ka bani dama na fada duk abin da naga ya dace annabi yace mishi qul ka fada fa innahu yadkhulu fihi al-idhn fil kadhib tasrihan wa talwihan kaga annabi ya mishi izini ya ƙarya ƙarara ko kuma magana ta kama da ƙarya akaikaici wa hadhihi ziyadatu wa in lam tudhkar fi siyaqi hadith al-babi fahiya thabitatun fihi kama fi babil ladhi ba'da wannan karin yace ya tabbata da sauran magana dai haka Imam An-Nawawi yake cewa az-zahiru ibahatu haqiqatin nafsil kadhib lakin al-iqtisar ala at-ta'rid afdal zahirin magana na nuni zuwa ga halaccin yin tsantsar ƙarya sai dai amma fa a sani cewa yin magana mai harshen damo to yafi falala fiye da sakin jiki ai ƙarya al-Imam al-Ghazali rahimahullah a cikin Ihya'u Ulumuddin da yazo shi ya fadada maganganun bari mu ji magana da ya fada wanda ya fadada sosai yace al-kalamu wasilatun ila al-maqasid magana hanya ce zuwa ga abin da ake so a kai gare shi fa kullu maqsudin mahmudin duk wata manufa wacce take abin yabo yumkinu tawassulu ilayhi bis-sidqi wal-kadhibi jami'an fal-kadhibu fihi haram duk wani abu da ake nema a samu wanda ya zama za a iya kaiwa zuwa gare shi da gaskiya za kuma iya kaiwa gare shi zuwa da hanyar ƙarya yace to anan yin ƙarya haramu kamar menene misali kamar a ce mutum yana neman aure zaka yi fada ma wannan budurwa gaskiya ta yadda da kai zaka yi kuma ƙarya na ma ta yadda da kai ko to anan ƙarya haramu wa in amkara tawassulu ilayhi bil kadhibi duna sidiq idan ko ya zama abin ba zai kai gare shi ba sai kai ƙarya gaskiya ba za ta kai gare shi ba yace fal kadhib fihi mubahun anan ƙarya ta halasta to kaji ne fara da zaka ji malamai ba su kyale shi ba yace in kana tahsilu zalikal qasdu zalikal qasdi mubahan idan asalin abin da kake nema din halas ne
cin riba asali halas ne, yin aure asali halas ne ku, kada sai da kake cewa na riba kuka wannan auren sai kai ƙarya, yace walihi kana iya shi ya fara ba Allah ne ya ce ba, kun mun gani, yace wa wajibun in kana al-maqsud wajibun, idan abun wajibi ne to ita ma wannan ƙarya ta wajibi, kana so ka samu wani abu wanda ya zama dole kana so ka same shi, amma kuma sai kai ƙarya to wannan ƙarya ta ma ta zama wajibi, ya zama malaitul wajibu illa bi wajibi. Kiza ake magana sosai akan yawo ulumuddin, akwai matsala a cikin ta da yawa. Yace kama anna ismata damil muslimi wajibatun fa mahma kana fi sidqi safku damil ri'in muslimin qad ihtafa min zalimin fal kadhibu fihi wajib. Yace saboda misali kiyaye jinin musulmi ka hana azubar da jinin shi wannan wajibi ne akan ka. To idan ka samu wani musulmi wanda yana da gaskiyarsa amma wani azzalimi ne ke neman shi, wani macuci ne, wani shugaba ne ko wasu jami'an tsaro ne macuta suke neman shi za su zalunce shi, sai ya samu wuri ya buya kai kuma ka san maboye shi, to anan kai ƙarya dan karfa mai asiri wajibi ne, ba za ka ce sai ka faɗi gaskiya ba kai ba ruwanka. Yace dole ne kai ƙarya dan karfa mai asiri saboda ka katange jininsa. Wa mahma kana la yatimmu maqsudul harb, duk sanda ya zama akwai wani yaƙi wanda manufar shi ta cin nasara ba ta cika ba, aw islahi dhatil bayni ko sulhu tsakankanin masu rigima, aw istimalati qalbil mujna mujni alayhi ko kuma haƙurar da zuciyar wanda aka yi masa wani laifi ana so a sulhunta, illa bil kadhibi, illa bil kadhibi ya zama wannan abin ba zai yi ba sai da ƙarya, fal kadhibu mubahu, ƙarya ta halasta, illa annahu yanbaghi an yuhtaraza, to shi da kanshi sai ya ce amma fa ai takatsantsan minhu, ai takatsantsan da ƙarya ma amkana iya iya waka, saboda mene ne, annahu idza fataha babal kadhib, idan aka bude kofar ƙarya fa ala nafsi mutum bude kanshi kofar ƙarya, fa yuksha an yatadaa ila ma yastaghna yastaghna an, ana tsoron kada tun yana yin ƙarya inda yake ganin dole ne sai ya je ma inda ba dole bane ma sai, kaga shi da kanshi ya ga cewa wancan fa ya saki lamba da yawa, yace ala hadd darura wala yaktasiru ala hadd darura, ba zai tsaya inda yake na dole ba, fa yakunul kadhibu haraman fil asli illa li darura, da haka sai a koma magana cewa dama can ƙarya haramun ce sai inda larura. To al-imamu Shawkani na daga cikin da suka bai da wannan magana martani yake cewa wal haqqu anna al kadhiba haramun kulluhu bi nususil qur'ani was sunna min ghairi farqin baina ma kana minhu fi maqsadin mahmudin aw ghairi mahmud, yace abin da yake gaskiya shine ƙarya fa haramun ce, Qur'ani ya haramta ta, sunna ta haramta ta, bata bambance abin da yake mai kyau ko mara kyau ba, wala yusasna minhu illa ma khassahu ad-dalil min al-umuri al-madhkura fi ahadith al-babi, ba za a kebance wata ƙarya ba sai abin da dalili ya kebance ta, kamar ƙarya da mutum zai wa matar shi ko ƙarya da za a gurin yaki ko ƙarya da za a yi dan sulhu, hadisi ya kebance wadannan ko, to yan banda su Shawkani ya ce ka a kebance wata ƙarya wanda ba wannan ba, a ganin Shafi Shawkani yana so a tsaya ne akan zahirin abin da karatu ya nuna, wallahu a'lam, wannan magana tashi tafi zaman lafiya. To dilala ta biyu a cikin wannan hadisi shine sakamakon wanda ya karya alƙawarin da aka yi da shi tsakanin shi da musulmai, kamar yadda muka gani game da wannan kafiri, da kuma cewa abu na uku kuma shine cewa ana iya amfani da salo na dabara dan a cin masa, ba wai ai fito na fito da shi ba, idan aka ga cewa fito na fito da shi zai iya haifar da wata matsala, ba za a iya amfani da wata dabara ta yaƙi dan a kai gare shi. Shine al-imamu al-maziri rahimahullahu yake cewa innama kutila ka'abun ala hadhihi sifa li'annahu naqada ahad an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an kashe ka'ab ibn al-ashraf ya abisa wannan yanayi saboda ya warware alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da al'ummarsa ta Yahudawa, wa hajahu ya aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi zambo a waka, wa sabbahu ya zage shi, wa ahadahu alla yu'ina alaihi ahada, bayan da yayi alƙawarin ba zai taimaki kowa akan annabi ba, wa ja'ahu ma ahli al-harbi mu'inan alaihi, sai gashi ya taho da mutanen da suke yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutanen Qurayshawa yana taimakon su akan wannan. Yace wasu malamai amma sun ga sun sa iskali akan abin dan me aka shi ce, to wannan ne dalilin kashe shi. Haka al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi yake cewa كان كعب بن الأشرف لعنه الله يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كعب بن الأشرف يا كسنشي الله يلعنشي شي ينا زنبتا من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا زكا كاترا مكة أكنش فآهده الله يعين عليه ولا هيك بمكة باين يو أنبا القول انتوا بديته وقوايا كم من زن الله صلى الله عليه وسلم سيتا في مكة يزي هذا كي رسول ثم نكاد الأهد يوروري القول وجاء معلنا معاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدو يبين أداوة صدق من زن الله صلى الله عليه وسلم فاستحق القتل لغدره ولنقضه الأهد مع كفره لكن يجب أن تكون كسا سبب وأن أبوبوا تيي وأن دا سكي أكوي كري القولي أكوي كم متنشي سننكما غا كافر كي داما أسن غبا تا أبنن تهدو غما دا أبوبوا دا سكي نفائدة أجكنا ديسن كما يدى ابن تيمية يكي فتا أجكن أسارم المسنور كو أشاتم الرسول لتفي بنت مياد يأكن مغانا أكن حكونت زاقي منزع الله صلى الله عليه وسلم يكي تشيوى شيوان متمن كان معاهدا محادنا دا أنا دا القول نزم الله فيه وهذا لا خلاف فيه بابو سابعني قمد وانا منين يسولن تابو السيف المسلول أسار المسلول شيني نسو بكيكو السيف المسلول شيني بنت مياد yace abu ne sananne a tsakankanin malamai cewa ga yadda abin yake daka a takeice jama'a a kulasar jama'a shine kulasar magana shine malamai sun tafi akan cewa Ka'ab ibn al-Ashraf tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asali akwai alƙawarin zaman lafiya da zama na kyala kowa yayin abin da yake ba tare da shiga shirgin ɗayan ba amma da yazo ya bayyana kafircin shi da adawarsa da gabarsa da kuma taimakon kafirai waɗanda su babu wannan alƙawarin tsakanin annabi da su shine sai ya cancanci wannan hukunci da aka yi masa to mas'ala game da at-ta'arid bil kufr fadan magana wata take tayi kama da kafirci din irin magana da suka fada cewa ya annabi ya matsa musu magana ce wanda inda sun fadi ta a cikin hayyacin su da nufinta babu shakka muguwar magana ce wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya matsa musu ya sa musu haraji ko kuma a zance irin wannan to ba dan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ba su izinin yin irin wannan zancen ba to da wannan magana munin ta ya baci da haka malamai suka kokarin yin magana akan ta dan a fahimce ta a bisa wajihinta yaya take Abu Sulaiman al-Khattabi yana cewa a cikin wannan magana da suka yi akwai daga cikin fiqhunta akwai isqatul haraj amma ta'awwal al-kalam kawar da zunubi akan wanda ya tawili wanda ya wata magana bisa tawili wanda ya faɗi kalmar kafirci ko ta mummunar kalma amma a kudirinsa wani abu yake nufi wanda ke da wani tawili fa akhbara an shay'i bima lam yakun idza kana yuridu bidhalika istislaha amri dini ya bayyana wani abu a bisa ba yadda yake ba in ya zama cewa yayi nufin wannan magana ne ko wannan aiki dan ya gyara addininsa aw dhabbi an nafsihi wa dhawihi kudan ya kare kansa da mutanansa kamar mutumin da a ce kafirai suka tsare shi ko wasu fasikai suka tirsasa mishi ya fado ta magana mummuna akan musulunci ko akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin yadda ya faru da su Ammar ibn Yasir a Makka da suka wusa ta kuka suna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kafirai sun tsare su ga abin da suka sanya su to ya irin wannan wanda ya haka hukuncin da ke kan wannan kalba ba zai lazimci shi ba ina fata mun gane haka al-qadi ya shi ma cikin sharhin muslim yake cewa wannan magana ta Muhammad dan Maslama da yace idan li fa aqula annabi yace mishi qul yace a cikin shi akwai dalilun ala jawazi at-ta'arid lid-darura akwai dalili akan halaccin yin wata magana wanda take akwai gugar zana a cikin ta ko tana daukan magana mai ma'ana sabanin kalmominta akwai halaccin wannan wa annal mu'akhadha bin niyyati wal qasd da kuma cewa irin wannan bigiran za a kama mutun ne idan ya nufaci maganar da kasadin wannan abin da yake fada amma ya zama lafazin da yake fada ta bayyana gare mu ya saba wa kasadin shi to ba za a kama shi da ita ba yace li annal ataba fi mardati llahi subhanahu wal ana'a fihi mashru'un ma'jurun alayhi yace kuma zahirin maganar sahihi ne saboda al'atab da suka ce at-ta'ab cewa annabi ya gajiyar da su wal ana cewa ya sa musu mu'ana ya sa musu wahala to ai ya sa musu gajiya ne da wahala akan abin da yake shari'a ta umurce su da shi min as-salati wal jihadi was sadaqati sallah da jihadi da sadaka su ne abin da annabi ya sa su masu wahala wanda kuma za su samu lada akan shi dan haka malamai ne suke ta waɗannan maganganu dan neman su samun ma maganar mafita har sai maziri ya ci gaba da cewa wa ya tamiru indi an yuqala annahu ma'a zalika amrun khas yace amma fa duk da haka ni aure na ina ganin wannan mas'ala umarni ko halaccin mutun yayi wannan magana abu ne da yake kebantacce ma'ana a yanzu kawai wani bazai dauki wannan ya ba kanshi dama ya dinga fadan magana mummuna a cikin musulunci yace yana ta'aridi bane yace saboda mene saboda ai shi ma Muhammad dan Maslama ba su tafuska yake magana ba kadai sai da suka nemi izini a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya musu izini wato ba su fahimci su da kansu suna da damar su ba kansu fatawar halaccin fadin irin wannan magana ba sai in annabi ne ya ba su dama sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani wanda yake shugabanci ko wakilinsa da haka aka samu a zamanin sarki Salahuddin al-Ayyubi rahimahullah ɗaya daga cikin manyan sarakuna da ake tarihin su a daular ayyubiyya ta Salahuddin al-Ayyubi rahimahullah akwai lokacin da wani sarki kafiri kirista ne a ƙasar Sida ya matsa wa musulmai da kisa da kamu da zalunci ya tsaya wa wannan sarki na musulmai a rayyar sai da dalili sai samu wasu ƴan liƙan asiri guda biyu da aka musu training daga cikin musulmai suka yi shiga irin na kiristoci suka bayyana a gaban wannan sarki a matsayin kaman kiristoci ne suka ci gaba da yin duk abin da ake na kiristanci an ce a tarihin sun yi kamar wata 16 a tare da shi kafin su samu damar suka kashe shi kaga a iya tsawon wannan lokacin a bayyana kirista suke fitowa a matsayin kirista ta yusu yanzu sun buye ne a ɗaki za su yi sallah su yi istighfari su karanta alƙur'ani amma dai tare da shi suke yin komai kuma sarki ne kirista rabran fada su kuma su ne ƴan liƙan asiri amma sun shigo da riguna irin na fada ko irin na coci suna yin duk abin da ake yi a coci haka suke haka aka ba da labarin wannan ainihin qadiya cewa ga abin da ya faru kenan a zamanin sarki Salahuddin al-Ayyubi rahimahullah wanda wannan labari akwai shi a littafin al-Ashbah wan Nadha'ir na subki din shi mai littafin as-Sarimul as-Saiful Maslul ya bada wannan labari cewa wannan sarki haka to kaga idan shugaban musulunci ne yanzu ya ba su izini su yi wannan saboda wata maslaha ta musulunci ya halasta amma mutum ko ba zai gaban kanshi ya dinga faɗan magana ta kafirci ya dinga yin abin da ya ga dama ya ce wai shi yana yi ne saboda wata dabara ko wani abu makamancin haka wallahu ta'ala ala don haka wannan dai a takaice jama'a shine fassarar da malaman musulunci malamai suka yi amma a wannan zamanin da muke rayuwa shekaru 100 ko 200 baya da makamantansu har zuwa yanzu akwai da dama daga cikin marubuta wanda suke orientalist wato irin turawa din nan masu bincike da nazari akan ilmomin musulmai mustashriqun da ake ce musu da su da ƴan tsaki ƴaƴan su na cikin musulmai wanda su suka musu training suka horar da su a bisa salon bincike irin nasu wanda suke cewa scientific research ne ba ruwan shi da wani aqida ko tunani ko afifa ta musulunci kawai bincike ne mujarrad to su suna faɗan munanan maganganu game da musulmai game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan qadiya suna ganin abinda aka yi kisan gilla ne abinda aka yi an yi yaudara ko an yi zalunci duk suna faɗan irin wannan mugayen maganganun akai to mu a matsayin mu na musulmi mun yarda da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi daidai kuma babu wani kafiri ko wani batacce da zai canza mana wannan aqida ya rike kuma kowa yana iya zabo kan shi aqida da ya gata mishi tunda akwai a cikin musulmi wanda suke da irin wannan muguwan magana sun manta cewa na farko tukunna duk abinda Allah ya hukunta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta a matsayinka na musulmi wajibi ne kai imani koda baka fahimci hikimar me yasa akai ba ba za ka dauko wasu dokoki na wasu kafire ka dabbaka su akan cewa dole su ne za a yi itimadin su sannan kuma shi wannan mutumi tarihin ya tabbatar da irin laifukan da yayi ba haka nan kawai ai ba shi gare ne ba yahudi ba me yasa duk sauran yahudawan ba a dinga bi dare dare ana kakkashe su ba ba haka nan kawai aka tashi aka je a je a kashe shi saboda wai ba a kaurasa ko kuma musulunci ba yi da adalci ba. Akwai hadisi da suke hujja da shi wanda hadisi ya tabbatacce in suka zo suna kokarin su sa abin ya zama irin wato an yi ma musulmai ko an yi wa musulunci kura ta ci kura. A cikin hadisin Abu Dawuda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-imanu qaidul fatki ko al-imanu qayyadan fatka la yaftiku mu'minun. Hadisi ne sai cewa da a jahiliya suna abin da ake cewa al-fatku shine a tare a kashe mutum kawai. Idan ana jin haushin wani ko ana jin takaicinsa ko ya gagari mutane sai wasu su yi kwantar bauna su jira shi yana zuwa su mishi sarkin yawa ya fi sarkin karfi shine al-fatku din. Wani ya laɓe ya harbe shi ko su laɓe su yanka shi ko su sa mishi wani tarko su kama shi duka suna yin wannan a jahiliya. An yi wa mutane da dama irin wannan a jahiliya. To da musulunci sai manzo Allah ya ce imani ya ji da baibayi ma irin wannan ɗabi'a an hana. Mumini baya kashe wani haka kawai da gado sai suka ce kaga gashi musulunci ya hana amma kuma musulunci ya yi irin wannan abu anan sai suka ce ai gashi musulunci ya yi irin wannan abun ne abun da ya hana. To wannan ba haka abun yake ba. Wannan abin da musulunci ya yi ba irin wancan ba ne saboda wannan an yi alkawari da shi akan ga zaman lafiyan da za a yi kuma ya karye alkawarin sannan ya fito karara yana bayyanawa. Da haka yanzu ya koma cikin layin kafiran yaƙi. To abokin yaƙi kuwa kai da shi duk da ku gamu da juna babu wani tunanin wai sai ka jira shi ya shirya ko ka ba shi dama dan dama kai kana neman dama ne a kansa. Ala ayi halin dai mu a matsayinmu na musulmai mun yadda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan wannan mas'ala kuma mun yadda daidai ne. Ibnu Qayyim al-Jawziyya dinnan rahimahullah a cikin littafin Bada'ul Fawaid ya tattauna akan wannan mas'ala yayi kokarin kawo mata wajihi da ƙarin bayani akan ta inda yake cewa na'am a inda Ibnu Qayyim rahimahullah a cikin littafin Bada'ul Fawaid ya kawo wajihi kamar akalla guda uku na yadda za a fahimci ma'anar waɗannan mas'aloli da yadda za a fuskantar da su. Hakanan shi ma as-subki din can as-subki baban kenan shi ma ya kawo irin waɗannan maganganu a cikin littafinsa din can na bayani akan hukunce-hukuncen zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Haka Ibnu Taymiya a cikin shi ma littafin shi as-sarimul mas'ul ala shatimir rasul da kuma wasu da tafai waɗanda mun ambaci wasu a cikinsu kamar a cikin Fathul Bari na Ibnu Hajar da littafin Ma'alimus Sunan na Malam Hamad bin Al-Khattabi Abu Sulaiman da littafin Ikmalul Mu'lim shine na Al-Qadhi Iyad da kuma Al-Mu'lim na shi Al-Imam Al-Maziri kenan da littafin Al-Imam An-Nawawi shine Al-Minhaj kenan. Haka a cikin Majmu'ul Fatawa ta Ibnu Taymiya rahimahullah. To wanda nake ishara da za a kai wanda shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halasta mishi yayi ƙarya dan abin nan dan ya samu ya fita lafiya shine wani mutum mai suna Al-Hajjaj ibn Ilaq wanda Al-Imam An-Nasa'i a cikin Sunan ya fitar da hadisin sa. Haka Al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnadin sa da Ibn Hibban kuma hadisi ne tabbatacce wanda abin nan Abdurrahman Al-Muallimi ya inganta shi a cikin littafin shi Al-Muallimi a cikin asar ɗin shi da aka buga. Haka Al-Imam Ash-Shaykh Al-Albani shi ma inganta shi yadda labarin ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan kamar da Anas ibn Malik labari yake cewa yayin da aka bude Khaybara sai Hajjaj ɗan Ilab ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna li bi Makkata malan ina da dukiya a ƙasar Makka wa inna li biha ahlan kuma da mutanen gidana wa inni uridu an atiyahu ina so in je gare su fa ana fi hillin in ana niltu minka ka halasta mun na faɗi wata magana wadda za ta zama kamar na ci zarafinka au qultu shay'an ko na faɗi wani magana daban fa azina lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ana sai ce manzo Allah ya bashi dama ya ce ya faɗi abin da ya ga dama fa atamra'atuhu hina qadima fa qala sai ji gun matarsa ya ce mata ijma'i li ma kana indaki hada mini duk kudaden da suke wajenki fa inni uridu an ashtariya min gana'imi muhammadin wa ashabihi ina so in je na siye ganimar da aka ci abun sa annan Muhammad da mutanen shi fa innahum qadistubihu wa usibat amwaluhum ai an yi kata kata da su an kwashe dukiyar su kala Anas yace fa fasha zalika fi makkah wannan labari ya da a makkah gabaki dayanta wan qama al muslimuna musliman da ke cikin makkah suka ji damuwa wa azharal mushrikuna farahan wa surura kafare kuma suka danga murna suna jin dadi Al-Imam Ahmad ya fitar da wannan kaga yayi ƙarya ya sa musulmai a cikin halin da za a gansu kamar marasa wato marasa nasara waɗanda aka ci nasara a kansu amma annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya halasta musu wannan abu na ƙarshe shine wannan kissa ta kashe Ka'ab ibn al-Ashraf ta faru ne a watan Rabi'ul Awwal a shekara ta uku bayan hijira a wannan wata ne wannan wannan matsala ta faru kamar yadda malikan tarihi suka nuna wato bayan yakin Badar kafin aje yakin Uhud anan ne aka samu wato aukon wannan abin nan to daga nan sai gabaki daya kafiran Yahudawa sai suka koma cikin tetayen su suka tsoraci girman musulunci da izzarsa suka bar musulunci ya sakata ya wala wanda kuma dama wannan shine dalilin yin dukkan jihadodin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauki takobi yace sai ya karkashe kowa sai an bashi dama yayi sarauta ko mulki ko wani abu a'a abin da ya nema shine su bashi ya da addinin sa har Allah ya cika hasken sa suka ki suka kore shi suka dau mataki na wulakanta shi shine Allah ya bashi dama cewa ya kare kansa ya kare addinin shi wannan shine abin da ya jawo dukkanin yaƙe-yaƙen da aka yi na jihadi da sauransu kamar yadda muka ji a yakin Badar bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama da Quraishi ya ta kokarin bin sawun waɗanda suka taya su to haka shi ma wannan yana daga cikin mutanen da suka taya Quraishawa ne ta fuskar yin alliance da su da ziga su da aika musu da bayanai na sirri yana yin wato leƙen asiri ga Quraishawa against musulmai yana aika musu bayanai na sirri sannan yana yin waƙoƙi yana aibata musulmai da matayensu yana cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda muka ambata jama'a shin wannan hukunci yana nan har yanzu in kun tuna a can baya mun yi karatu akan irin wannan matsala babu shakka hukuncin yana nan duk wanda ya aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin kafirai to hukuncin shi hukuncin kisa ne sai in ya tuba ya musulunta amma kisan nan mai zartan mai da shi shine shugaba na musulunci idan shugaba na musulunci ya zartar to sai a zartar mishi ya ba da dama ya ce wani je ka zartar wa da kafiri kaza hukunci amma mutane haka gama gari bai halasta su dauki doka a hannunsu su ce za su aiwatar da wannan hukuncin ko a mutu ko a yi rai ba daidai ba ne irin wannan domin zai iya haifar da kuma wani tashin hankali da fitina wanda za ta lalata zaman lafiya da rayuwa so don haka bai halasta ga mutane ɗaiɗaiwa su ɗauki doka a hannunsu don zartar da wani hukunci wanda yake alhakin zartarwar shi yana kan hukuma sawa'un akan wanda ya sata ne ko wanda ya kisa ko wanda ya zina ko ƙazafi ko luwaɗi ko menene duk yadda mutane suke ganin damuwa akan abin su yi haƙuri su bi tsari don a irin wannan yanayi akan samu irin wannan halayen masu wanda za ka ga masu hankali ma sukan fita daga hankalinsu sai su aiwatar da hukunce-hukunce waɗanda suke sun saba wa shari'a sun saba wa tsari shine mutane ne sun daɗe suna kuka suna shan wahala a hannun ɓarayi ɓarayin waya ɓarayin mashin ɓarayin kwamfuta ɓarayi masu sace mutane ga su nan iri daban-daban ɓarayin shanu wanda suka yawaita ɗin nan ta ko'ina Allah ubangiji ya kawo mana sauƙi da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu to duk da Allah ya ba wasu mutane sa'a akan ɗaya daga cikin nau'o'in waɗannan mujrimai to sai kaga mutane ba sa iya haƙura a ce sai an je gun hukuma musamman saboda tsammaninsu ko kuma zato mafi rinjaye da ake da shi cewa ko an kai hukuma ba ta yin abin da ake so ta yi ana irin wannan tunanin a ce ai an kai wuri kaza ma an saki su an yi kaza an yi kaza me zai biyo baya nan da nan musamman akwai matasa ko kuma waɗanda suke victims ne na wannan irin sata ko irin laifin the next thing kawai za su ɗauki doka a hannunsu a buge a kashe ko a yanka ko a ƙona to wannan abin babu kyau jama'a a shari'a ta musulunci ba kyau kuma kai kokari kar ya zama akwai hannunka a cikin irin wannan jinin kar ka je ka laifin da zaka yi wa Allah yanzu ya fi laifin da shi barawan yawa Allah kai hakuri kar kai haka koda ya taba sace maka mota ko mashin ko keke ko an taba kama ka yan yankan kai ko yan kidnappers ko me ko an kama wannan naka kar wannan hikidin da bakin cikin ya tunzura ka kaje kuma kai ma ka yi laifi kwatankwaci ko mafi muni fiye da nasa to wannan irin halin da yake faruwa so da dama ko kuma wani a ce ga wani ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a tantance me yake faruwa zagin ne ko ba zagi ba kuma wace irin magana ce ya fara don malamin suna batu akan cewa idan kafiri ya faɗa abin da dama a addinin su sun saba faɗa akan musulunci to wannan ba zagi bane dama haka suke fara kaman cewa da suke Allah uku ne kullun suna fara to ba za a hukunta shi a matsayin ya zagi Allah zagin da za a kashe shi sai ya faɗo ta kalmar take nuna izgilanci da raini da rashin arziki to ita ce wanda aka san ana faɗan kalma da nufin zagi to shine wannan hukunci ya kama shi abin da ya kamata sai a kama irin mai wannan laifin sai a kai shi gurin hukuma a ce to ga laifin da yayi ga kuma shaidu waɗanda za su shaida abin da ya aikata daga nan ko sai a bar hukuma ta yi aikin ta al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah a littafin shi mai suna Kashful Mushkil min hadisi sahihain ya kawo magana shi ma game da za a yi taujihi tsakanin wannan kissa ta kashe kabul ashraf da wancan hadisi na al-imanu qaybul fatki la yaftuku al-mu'min a inda yake cewa wancan hadisin ya zo ne am dan bayyana asalin ka'ida sannan kuma wannan abin da aka yi kabul ashraf yana istisna'in wata hala ce muayyana cewa idan aka samu wani kafiri da irin wannan abin to shi bai shiga cikin wata alfarma ta cewa babu fatku a musulunci ba wallahu ta'ala to wannan dai shine jama'a takeice game da bayani akan tarihin kashe wannan kafiri mai suna Ka'ab ibn al-Ashraf saboda kudin lokaci sai mu saurara anan kenan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi kai tsaye da malaka cewa faslun fi ghazwati Uhud subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah